Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Laraba 7 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta voahausa.com a internet. Da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa, a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar, kuna iya kama shirin kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Usman Ahmad Kabara
tare da Halima Jumrau.
Yau da gobe shirin matasa na ci gaba da duba maganar nan ta makon jiya da muka faro akan wani sabon salon mamayar filayen noma a kasashen Afirka. Kamar yadda wasu Larabawan Saudiya suka kwallafa ransu akan wasu filayen noma a yankin Difa na Jamhuriyar Nijar. Da gaske ne wai majalisar yankin jihar Difa ta ce bata san da ta yi gaban kanta ne akan wannan magana ba ma tare da sanin majalisar dokokin kasar ba.
Babu abin da muke sai da gwamnati ba.
Hilaye na wanda ka zaman banza ko kuma hilaye na waɗanda mutane ka noma da jikin su.
Hanyar da ake so abi ba hanya bane na taimako.
Kasashen duniya duka noma na zamani ne ya kai su gaba.
Hanya ne wanda noma zai kufce daga hannun talakawa ya koma hannun kamfanoni.
Ga mutane da yawa wannan mataki yana da darmin kai idan aka yi la'akari da cewa Boko Haram tana rike da wannan yankin da Larabawan na Saudiya suka saka ma ido, kuma hakan ya sa mutane da dama suna yin wasu tambayoyin neman amsa.
Babban tambaya ita ce cewa ƴan Nijar suna gudun wannan bangaren, ƴan Najeriya ɗan kamar haƙƙin Chad suna gudun wannan bangaren, kaka za a yi to a ce wata ƙasa wadda ba ta san dajin ba, kaka za ta iya zo ta san. Sakamakon wasu ƙasashe ne inda demokrasiya ta girku, sai an tambayi ƴan majalisar dokoki, sai an tambayi talakawan ƙasa.
Dan iya ya yi ban kwana da Jamila Kabiru fage cikin hawaye. Za ku ji labarin dan iya da ma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter. Ku biyo mu a shirin yau da gobe shirin matasa, ku ji ci gaban waɗannan batutuwa musamman na filayen noma a jihar Difa.
A Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa a ganinku wane mataki ne zai taimaka ma talakawan ƙasa? Ba ma ƙasashen waje har hilayen nomansu ko kuwa zuba musu isasshen jarin yin noman zamani? Ga amsoshinku.
Sakon farko daga Rilwana Sa'idu Gayari ya ce, salamiyar da gobe, hakika baiwa kasashen waje hayar filayen noma bai da wani tasiri balle amfani. Domin ta fannin noma duk abinda ɗan ƙasar waje ya yi, hakika ɗan ƙasa ta Najeriya zai iya yin fiye da haka. Sai dai matsala kawai rashin kayan noma na zamani waɗanda za su iya taimakawa wajen gudanar da ayyukan noma. Don haka muna fatan gwamnati ta taimakawa talakawa da kayan noma na zamani don cimma nasara akan harkar noma a Najeriya.
Sai kuma Nusaiba Rulwanu Ibrahim Uba ta ce, yau da gobe muddin gwamnati tana buƙatar ci gaban ƙasa, to sai ta tallafa wa manoma da filaye da takin zamani da ma kuɗi domin yin hakan zai taimaka ƙwarai da gaske.
Shi kuma Bashir Nuhu Mahuta ya ce, yau da gobe babban fili. Gaskiyar maganar, hanyar da za a taimaka wa talaka ita ce a saman mai sana'a mai ƙarfin gaske wadda za ta iya biya mishi buƙatunsa.
Ibn Abdullah Bojude, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce, ai, ba da hayar filayen noma ga wasu ƙasashen Asiya ko ƙasashen Yamma akwai rashin tunani mai kyau a ciki. Muna samun labari a wasu ƙasashen Afirka, idan aka ba da hayar gonaki sai kaga ana faman ci da gumin talakawan yankin wajen sa su aikin ƙwadago ba tare da ba su ladansu wanda ya dace ba. Wannan yana nuna mana ana shirin yi mana sabon mulkin mallaka ne da sunan hayar gonaki. Shugabanni a yi hattara.
Shi kuma Isaac JN ya ce, yau da gobe muddin ƙasa ta Najeriya tana buƙatar ci gaba, dole gwamnati ta taimaka wa manoma da fili. Taki a farashi mai rahusa da kuma mashinoni da za su sa aikin noman ya zama da sauƙi. Yin haka zai taimaka sosai ta ci gaban tattalin arzikin ƙasar.
To sai kuma Sulaiman Ibrahim Celebration yace baiwa manoma tallafi shine mafi dacewa domin kuwa hakan shine zai bunkasa tattalin arzikin kasa cikin gaggawa sai dai kuma rijiya za ta iya bayar da ruwa amma guga ta hana.
Shi kuma Shu'aibu Adam Bagwai yace ni dai na fi ganin cinta a zuba jarin kamar hakan dai nake ganin zai fi domin kamata kai da kanka ka gina yau dinka domin gobe ta maka kyau maimakon ka bari wani ya gina ma.
Sai kuma DC Washington Movie yace assalam a gaskiya ni dai bana goyen bayan kowace kasa ta bawo wata kasa filayen nomanta da haka ai gara gwamnati ta tashi tsaye domin taimakawa manoman kasar ta muddin tana bukatar ci gaban manoman da nata jama'ar na kasa.
Shi kuma Abdul Sokoto yace abin lura anan shine ya kamata kasashe su kula su gina kansu da kansu ta hanyar taimakawa ƴan kasa ta hanyar cusawa yara matasa hanyar noma domin rage aikin yi ga ƴan kasa ta hanyar basu loan da filayen noma da bada iri ga manoma.
Sai bule ya minu ma'azu ƴan mama yace yau da gobe aiko farfesan nan masannin tattalin arziki Adam Smith ya shanana ta cewa babu wata kasa ko wata al'umma da za ta mori roman ma'adanan da Allah ya hore musu muddin basu sarrafa waɗannan ma'adanan da kansu ba a dalilin haka bayar da aron gona ga wasu mutane na daban sam bai taso ba.
Shi kuma Mubarak Aminu Yakubu yace baiwa manoma isasshen jari ba tare da an sa siyasa a ciki ba shine mafita domin wani zubin ƴan siyasa ne ke amfana da irin waɗannan tallafin.
To sai kuma Maryamu Muleka shafin Twitter sakon farko na Twitter sai yace @Salim Muhammad 1 yace @VOA Hausa yau da gobe baiwa kasashen waje hayar filayen noman mu shine yafi dacewa idan suka girba su sayar a cikin gida Najeriya wallahi yafi.
Ita kuma @Aisha_Yarima1 tace @VOA Hausa yau da gobe baiwa kasashen waje hayar filayen noma yafi dacewa maimakon karbar bashi ayi noma daga bisani a zo a kasa biyan kudaden.
@Alhaji Mele yace @VOA Hausa yau da gobe a baiwa talakawa isasshen jari domin su koyi yadda ake noman zamani maimakon bada filayen haya.
Daga ƙarshe @Mubarak Bayya yace @VOA Hausa wanga tambaya ta yi tsauri sosai saboda mu a nan Afrika muke ta yaya zamu iya ganewa.
Ga zauren matasa da ci gaban muhawarar nan ta makon jiya tsakanin Mairu Malalagiri da kuma shugaban majalisar yankin Difa da Musa Cangari dan jarida kuma dan gwagwarmayar kare haƙoƙin jama'a da kuma Nasiru Sedu shugaban kungiyar muryar talaka a kasar Niger. Yau ma jagoran muhawarar Yusuf Abdullahi ya fara mika magana ne ga Mairu Malalagiri shugaban majalisar yankin Difa domin ci gaba da bayanin da ya faru a makon na jiya.
Babu abin da muke yi mu sai da gwamnati ba in muka dauki dokoki a wurin mu na wurin jaha sai mu kai shi ga gwamnati mu ce ya danganta da dokar kasa sai a ce eh ya danganta kuyi ko a ce a kar kuyi bai danganta da doka sai mu zo mu zauna. Su wanda suke irin wannan magana ban san abin da yasa suke yin shi ba tunda aka yi kasan nan kunji wani shugaban wani abu ya sai da kasan Niger ai mutanen Difa sun yi kowa sanin yau akwai iko mai inganci a kasan nan akwai ikon da ya kula da su yana bi sau da kafa bisa abin da ya dame su kenan yau wa'annan masu korafin sai da kasar Difa wannan su sun san don me suke yin shi tunda dalili akwai mutanen da suke so su ci gaba da su ci riban arzikin Difa a doron jihar Difa a doron al'ummar Difa a doron talakokin Difa su rika ramewa talakoki su kuma suna arziki. To mun wannan abun ne muke so mu yanke arziki ya dawo wurin mu mutanen mu a musu kamfanoni yanda in sun noma abun su kamfani ta saya kuma da daraja yanda noman ka da kake na da ya zama na ya inganta abun da ka noma ya ci da ka har ya ci da wasu kenan ka samu kudaden zaka tafiya da su. Mu ba mu da kudin da zamu sa kuma kasashen duniya duka noma na zamani ne ya kai su gaba in ka dauka America karfin ta yau menene noma ne noma kuma ba wanda suke noma mutane ne ke sa hannun jari suke noma
in aka bi ta haka nace aka bi ta haka a halin yanzu duka gonaki na Niger filaye na noma na Niger in aka bi ta haka za a sayar su ga wadanda suke da kudi sai a duba gani kai da me kake amfani wajen noma sai a gani eh wannan hauya ne da sauran su kananan abubuwa gare ka akwai wani wanda shi yana da kudi yana da tractor yana da komi da komi kayayyakin na zamani in aka ce za a ba wanda yake da kayayyakin zamani shi zai yi kenan an hudda talakawa da wannan hanya yayi zancen hukuma batta da hali to wannan shi ma ai za aka mata a tsaya a yi nazari bisa wannan ka san mu shekara da shekaru muna duba kasafin kudin hukuma muna aiki bisan shi mun san da aka ga dama aka dauki niyya abinda ake iya yi a Niger yana iya yi abinda ake a yanzu talakawa wani bi akwai abubuwa ba kayayyaki na zamani irin na Amerika ba suke so akwai irin abubuwa wanda hukuma tana iya tallafa musu kuma hukuma maimakon ta ce za a doki hilaye na noma da na kiwo a baiwa mutane haya tana iya taje ta doki ko da bashi ne dan ta taimakawa talakawa dan yanzu abin da ake so hanyar da ake so a bi ba hanya bane na taimako ba hanya bane na taimako hanya ne wanda noma zai kubce daga hannun talakawa ya koma hannun kamfanoni saboda wannan a kap duniya ba nan Niger ba kada ake irin wannan abuwa akwai wanda suke da kudi yau wanda suke da sha'ari suna neman su sai hilaye a Afrika gaba da tunda mu Afrika mu ne muke da hilaye na noma fiye da kowace jaha ta duniya waɗannan mutane suna da kudi isassu kudin nan suna so su zo su saye hilaye to in suka saye hilaye ya kasance kamfanoni suke noma ba talakawa ba ana cikin hasari don saboda su talakawan nan in ba su noma ba su da wani aikin da su yi kuma ko ma akwai abincin wancan sun zo sun nome abincin akwai shi a kasuwanni ga sunan ba za su samu halin su saya ba don saboda talakan da ka hudda daga noma ai sai ka nemi kuma inda zaka sa shi ko wani irin aiki ne zai tunda shi abin da ya gada abin da ya iya yi shine noma da kiwo shi za a duba
Nasiru
yarjejeniya ta tsakanin jihar Difa da Jang kamar yanda zaka ganin wata jaha tana da yarjejeniya bisa harkar lokal da France ko da wani abu
shine duk shawaran da suka amince da su a majalisar su ta yankin Difa sun tuntubi gwamnati kuma sun baiwa gwamnati shawara suna shirin amsa da gwamnati
to kenan su ne a ummal aba'isa abun su ne ka hulɗa da abin ga kasashen don gance da haka mu muna son mu gane shin hilaye na wanda ka zaman banza ko kuma hilaye na waɗanda mutane ka noma da cikin su kaga in hilaye na waɗanda mutane ka noma cikin su hatsarin shine idan an ka maida su ga hannu waɗanda masu hannu jari to su waɗancan mutane ana iya tambayar mi za su yi su
kawo yanzu dai waɗannan filayen ba mutane saboda matsalar da ake fama da ita ta tsaro dukkanin mazauna wannan yankin sun bar wuraren
to wannan ba ta zama hujja ingantatta domin ai ita gwamnati abinda ta kafata da talaka wanga tashi hankali in ya kare kowa ya koma garin su ya zamana kowa dan noman da shi ka yi shi samu shi koma wurin da shi ka noma shi noma kenan kaga wannan hujja idan an ka bada tabbata za ta tsayuwa ba na biyu wanga abu da ka gani an taba yin shi kasan Mali sun ka zo sun ka ce za su noman kada ka bincika ka gani abun kamar yanda an kai sun yi wajen shekara 80 dari ba dai daga baya abun mutane sun ka ga abinda akan an ka cin nan ba shi aka respecte tunda yanzu misalin da aka yi dauka ana iya zuwa a yi yarjejeniya surtu yarjejeniya tsakanin su masu hannu jari da gunduma jihar Difa kawai tana da hatsari gara a yi ta da ƙasa da ƙasa duk da an yi ta da ƙasa tana gutsa to balle da ƙasa da jaha kenan ka gani abun yana iya dauki hankalin jama'a sosai kowa ya san yau abubuwan da ake ciki noma da kiwo suna da cikas amma a ce a kwashe ƙasar duka ko kuma mahi yawancin abinda mutane ka noma a maida bisa masu jari hujja suna iya su noma abincin suna iya su yi ciyawar da makiyayi ka sa dabbobi ne su yi kiwo kyauta yanzu an ce sai ya biya kaza shi kiwo ana iya zo da wannan wuri tunda in sun ciyawar ai sai da zasu in sun kai noma abincin ana iya ayi wani maci wanda za a sa abincin ya yi tsada kuma an san talakan bai da kasar bai noma ba kenan ka gani wanga abubuwa ne wanda dole idan an ka hurta su duk wanda ka kare haƙƙin ɗan adam ko kuma talaka su kan kansu su ji tsoron abu saboda mutane masu ɗauko kuɗin su da ƙasashen su zaka ba su zakkuwa don su taimaka ma talaka kawai
amma da nasu da abar filin a haka ko da ma watakila Allah ya sa an samu kwanciyar hankali a yankin Difa noman da mazauna wannan yankin za su yi bai takara karya ba da aka fi wani kamfani wanda zai bunƙasar da ayyukan noma a wannan yankin wani ya fi
shine ba wane kowa ne ya fi ba ana iya in an kai tsari mun kaga an tallafa ma manoman su kan kansu mu abin da ya dame mu nan harka kasace shin filin noman yana isa talaka shi rike nashi ya noma dangance da yanda kai kullum kuma a tallafa mishi in ana so in yayi saura wanda ba ya aiko mi ana iya ayyar rajeniya mai inganci wadda talaka zai ci amfanin ta shi kan kanshi mai inganci wadda gwamnati zai shiga ciki a hadi lokaci kaza da za a yi miza a noma in an noma miza aba kaza kuma a hoke domin mutane in an noma ana iya a sake magana kenan a bisa da kawa bisa abin da ake ci amma haka a wayi sahiya ɗaya rana duk wanda ya kai ma magana zai ji tsoron cewa to in dai kasar da mutum ka noma ce za a amsa a ba wani ai jiran wani shi noma shi shi saye da arha ko kuma ai jiran a noma da yawa ai yawan shi ba shi zai ka arha shi ba ba gaskiya ne ba suna iya su noma da yawa kuma su hidda kasashen wani ana iya ma abin za a noma din jihadi kuma ba za a wani shi ba tunda suna iya su ce za su hatsarin abu ana iya ce za a noma shinkawa za a noma abin gari sun fara su ce a shinkawa ba ta yi su rake za su sa ko kuma za su sa kada abin da ba a wani shi jihadi ba to kaga ni kenan duka irin wannan abu ne kamata a yi taka tsantsan gwamnati ta shiga ciki tun daga alamu yanzu baka jan hannun gwamnati kware ciki shi gwamna shugaban gunduma ga alamu ya maida abun kama abu wanda ya shahi jihadi fa kawai shine a shugaban gunduma shine zai tafiyar da shi kuma ga alamu su wakilan talaka haka nan tunda talaka sun ga zabe su amma kowa ya san yau Niger akwai abubuwa da yawa waɗanda gwamnoni shugaban gundumi kai ko da'irori waɗanda sun ka saba ma ra'ayin talakawa musamman ma in ka diba yau ko ni ake musu cikin biranen mu ai gonakin talaka na suka amsha suna saida ai wakilan jama'a ne amma kaga abin da suka yi talaka bai gaya talaka tunda ba a hidda incin talaka kuma kowa ya san yau Saudi Arabia tana da matsaloli na harka sabkar petrol suna son su shiga duniya su ma su sarrafa nasu yanayin economy kamar yanzu in ka diba in ka dauki misalin hajima na bana kawai na Niger ai misali ne wanda duk hajimu su za su dauka su wata bai haka nan duniya inda mutane za su zuwa wurin bautar dakin Allah a ce ma kasa kuma baki da incin kimi komi muna za mu kajira ge mu za mu komi kuma mu za kike za ki zo wurin mu kenan kaga duk sun maido karhin su yanzu wurin kasashe masu karamin karfi kamar mu ta fannin noma da kiwo ta fannin duka irin abun da suka iya samu wannan abu
kan ci gaba Malam Usman sunan shi Mairu Malam Ligari ta turance shi kace Ligeri Mairu Malam Ligari yawa to Professor Abuba na maiwa mun mika mishi tambayoyi da dama kamar haka me yasa Saudi yake neman wurin noma a yankin Difa wanda ke hannun yan Boko Haram shin da yawun talakawan yankin Difa da kuma yaddar su za a ba ma Saudi hilayen su na noma a tsari irin na demokradiya ba sai an jira a yin ƴan ƙasa ba kahin a yanke irin wannan shawara da ta shahi rayuwar dubban ɗaruruwan jama'a anya kuwa da sanin majalisar dokokin ƙasar Niger
to ga duka irin labarin da yake zo mini saboda tun fara wannan yanayin wato ina tambayawa in ji ga duka halamu ko majalisar dokoki ta ƙasar Niger ba tambaye ta ba wannan saboda yanayi in ya shahi ƙasa wannan ya zamanto ma babbancin amana ne a cikin ƙasa a je a dauki kundin tsarin mulkin ƙasar Niger abin da yake faɗi cewa da bangaren ƙasa idan aka bashe shi jingina ko kuma hawaye in aka saida wannan babbancin amana ne kuma kowa ya san hukuncin cin amana irin wannan inda yake kan mutum banna so in gai amma su da kansu sun san abin da kundin tsarin ƙasar Niger yake dangane da haka wato kamar abin da muka gani su ƴan majalisar dokoki da ya zamanto su ne wakilan talakawa na jamhuriyar Niger sam gaba ɗayanta ga duka irin halamun da nake shi da irin labarin da yake zowa su ma kan kansu ba kai musu wannan shawara ba kuma ya zamanto a can ma yankin na Difa waɗannan mashawartan su ma yawansu dukansu ba su duka ba ne ba kowa yake da wannan labarin ba na biyu kenan na uku talakawan Difa ba zo ba an ka kwatanta musu cewa da wannan magana ga kwanshi ga kwarkwata shi shin ko ma a zo a kwatanta musu a ce wai kamar su yadda waɗanda suka jingina da wurin su ce akwai umfani a'a kawai an kyale wato wa'ance ne sun suka lada gango da kansu suka zo suka dauki wanga mugun nauyi suka zo suka dora a kansu in aka je aka diba da irin yadda muke ji fa wato shine cewa da mutane ƴan kurakurai ne waɗanda ma kamar yadda waɗanda suke rubuta min ta hanyar Facebook suka ce mana ƴan kurakurai ne waɗanda ma sun jima ba su je ma ƙasar ta Difa ba wato ba su san irin yanayin da talakawan ƙasar Difa suke cikin ta ba waɗanda yau waɗanda aka kora daga wannan wurin duk abin da agurin su shine cewa su koma manoma su je su zamana wato lahiya ta dawo cikin ƙasa to amma Allah na tuba ta fannin demokrasiya, inda kamar wasu kasashe ne inda demokrasiya ta girku, to dole ila tilasta sai an tambaye ƴan majalisar dokoki, bayan ƴan majalisar dokoki sai an tambaye talakawan ƙasa wanda yake so ya saida saida. Wannan kamar ya zama to ma kwace musu ne za a yi. Wato bugu da ƙari dai ga duka irin halamun da muke ji, ga irin labarin da yake zo mini, waɗanda ke rubuto mini ta Facebook suna gaya mini wato ba shawarci kowa ba, wannan mutane ne kawai suka je suka diba gaba gadi ya su ya su suka je suka yi wannan aikin. In aka ji aka diba, lalle akwai matsala a cikin wannan yanki inda su suke son. Wato babbar tambaya ita ce cewa wai to me yasa gashi ƴan Niger suna gudun wannan bangaren, ƴan Najeriya suna gudun wannan bangaren, ƴan Kamaru suna gudun wannan bangaren, har ƴan Chad suna gudun wannan bangaren. Wato cewa da al'umma ta ƙasa hudu waɗanda ke kewaye ga wannan kogin na Chad, duka kowa yana nan yana ruga da gudu yana barin wannan hilin, dan mi kaka za a yi? To a ce wata ƙasa wadda ba ta san kama dajin ba, ko kuma ba ta san abin da ake kewaye da nan kogin na Chad ba, kaka za ta iya ta zo ta zama? Wannan shi yasa muke nan muna cewa da wannan tashin hankali da ake yi na Boko Haram kin da sauransu dukansu, wato abu ne wanda in aka tsaya aka diba, na faɗe shi can kwanakin baya, nace in aka tsaya aka diba an san inda jarin su Boko Haram kin yake hutowa, an san makamai daga inda yake hutowa. To an yawai wannan abu mai ba su bane da kansu suke kirkiro wannan, saboda mutanen kasashen mu su ruga da gudu su bar wannan hilin su zo su mamaye shi. Wato cewa da abinda suke nuhin wato godiyar ta kai ruwa, to wannan duka yana cikin kama abinda mu muke nan muna hange ta cewa da kenan da gangam ne ma su suke ba da kayan aiki, kuma hawaye suna zuba jari ga wannan kungiyoyin da su kori mutane su zo su dauki wannan wurin. Idan aka je aka diba, wato kamar abinda mutane ke hadi, shi dai ruwa ba tsami banza, wannan tsamin wannan ruwan kuma kowa ya san ta inda ta fito. Wato cewa da hawa yau ba noma bane, su sun fito ta fannin cewa za su yi noma, ba noma bane, ko da wasu ƴan Niger kan basta su ana hadi irin wannan maganganu. Wato cewa da ina ganin ga dogon nazari wanda mu muka yi cewa da har shugabannin kasar Niger ba su san nuhin da aka su mutanen Saudi Arabia ba, dangane da wannan jingina da suke so a ba su ta wannan zamanin. Kada a manta da cewa da nan kewaye ga kogin Chadin nan, wato in dai ya zamanto tunda kowa ya Niger, an ce dan Niger ya ci da dan Niger, ba ce ba dan Saudi ya zo ya ci da dan Niger. Wato in aka ce haka, gwamnati ya kamata a ce duk gudan jarin da make ga gwamnatin ta zuba shi can. Wato a kwatanta ma mutane ma, wato ai kunar bakin wake a kwatanta ma mutane cewa da za ku shiga matsala, saboda muna so mu zuba kudin kasa cikin wannan wurin domin kasa ta amfana ta fannin cewa da an ciyo kan karamcin abinci da wata yunwa da ta dame mu. Eh kenan. Na biyu, ana iya samun ƴan Niger waɗanda suna da hannu da shuni. ƴan Niger akwai su, akwai waɗanda sun milki miliyar da miliyar. Waɗannan ƴan Niger kin dan ni su ba a ba su wannan kamar yadda ba a ba su wannan hilin, kamar yadda ya zama to suke zuwa suna sayan gonakin talakawa yau, kuma hawa suna sa waɗannan talakawa aiki. Shine kamar abin da Hausa ke cewa ko masa ta ɓaci ta haika shin shanu. Wato cewa da maimakon a je a jinginar da wannan wurin ga Turawa waɗanda, ko kuma in ce ga Larabawan Saudi Arabia, a buɗe mana ƴan Niger su da kansu har in sun ka kasa, sa'annan a je a nemi wa'ansu, amma ba irin wa'annan miyagun ba da mun san halinsu tun ba yau ba. Wato bugu da ƙari dai wannan wayo ne ake so, amma Niger wato a zo a sai hili, in aka sai hili a hana ma kowane ɗan Niger shiga wannan wurin. Na biyu, a hana ma gwamnatin Niger shiga wannan wurin, a kawo tarzoma kamar yadda ake nan ana yin ta, dan a kori mutane ta zo tar da tiya da amu, ko da muka zo wannan wurin ba mu tar da kowa ba. An samu haka nan kama idan aka je aka diba, yawan mutane duka kama in hamada ta kore su daga inda suke noma, shikenan ma kiyasa su zo su ce a su ba zo tar da kowa ba. Amma in aka je aka tona kasa, kasa ita ba ƙarya take ba, sai ta nuna cewa da mutane sun yi zama nan wurin. Wato alhali dai yau wayo ne ake so a tafka ma kasar Niger ta zo ta saida wannan wurin. Idan ta saida ko kuma ta jingina, wato har ma sha Allah shikenan, saboda in aka ce shekara 101 babu ne, duk wanda ya zamanto su suka yi wannan abin, in aka je aka diba mutanen nan a zamanin da shekara 101 babu nan za su kai bakowa nan wannan. Kenan kawai shikenan sai su ci gaba da amfani da wannan hilin. Ya kufce mana har abadin abada. Shine Hausa yake cewa sai in bai an yi sai mai doki ya koma kuturi. Wato da kai da kasarka sai ka koma bako kamar yadda na faɗi can baya cikin wannan hirar da muka yi. Ga duka halamun da muke gani, abu ne wanda ya fito daga nesa. Wato abu ne wanda su mutanen Saudi Arabia suna nan suna hangen wannan, saboda jiya jiyan nan ma an aiko mini kamar abin da shi minista mai kula da ruwan sha na Saudi Arabia ya yi hadi ta cewa da kasarsu suna fama da karancin ruwa, kuma ga sun zanto mutane masu amfani da ruwa kwarai. Wato ya nuna cewa da idan mutane can kasar ta su ba su tsaya ba, suka yi dogon nazari, suka yi hange, kasar za ta shiga cikin halin yaya nika ita fannin ruwan sha. To yanzu saboda haka ne suke nema kamar kowane fanni, suna nan suna nema su samu kamar inda za su iya samu wannan babban arzikin da Allah ya wa dan Adam, kuma dan Adam yake neman rena shi, wato cewa da ruwan sha. Abun ban haushi shi ne cewa da yanzu haka ga ana samun wasu 'yan Nijar wanda kansu bai waye ba, wato nazarinsu bai je ba nesa, bai waye ba, su kawai suna nan suna kallon kamar irin noman da aka ce za a yi, za a kawo musu shi za su yi amfani, wato cewa da abinci ya yi falala a cikin kasar. A'a, ko da ma an ce za a yi shi, ba za su iya noman ba kamar yadda talakawan kasar Nijar su da suka saba da wannan kasar yadda za su iya wannan noma wannan wurin.
To yanzu kuma ga labarin dan iya. Yau jugum na iske dan iya na ta zub da hawaye, nace dan uwa yau kuma kai da waye kake ta faman kuka har ka mai da idanunka sun koma jajaye? Yace na ikara kuka ne nake na rabuwa da gwanaye wadanda suka shimfida shimfidar shirin saisai ta iyaye, wato shirin yau da gobe na muryar Amurkan da ya bi zukatan matasa ya mamaye, shirin da ke bin diddigin dawo da haƙƙin wadanda aka tauye, yakan kuma nuna wa mata sa illar shaye-shaye. Masu fiyade da bautar da kananan yara ma shirin ya nuna musu yanzu fa kan mage ya waye. Amma kwatsam sai naji an ce Jamilan da Halima za su bar aiki, har ma an ce ita Jamila fage ta riga ta ajiye. Nace gaskiya dan iya dole ne kayi kuka tsakani da Allah, saboda ni ma tunda Hajiya Halima ta ce ranar bi ga wannan wata ce ranar tafiyar Jamila, nake ta kukan zuciyar lokacin ma sai dai kawai in ji hawaye na malala. Shi yasa tun daga wancan lokaci ma na kasa samun walwala, kuma ina cikin haka kawai sai naji an ce ita ma Hajiya Jamila Jimrau za ta lula, inda naji cewa a ranar 30 ga watan Satumba nan ne za ta bar aiki. Nan fa nace kai, ai ko gaskiya akwai matsala, don ka san sabo tirken wawa ne in ji masana Hausa zalla. Sai dai kuma tun da tafiyar Hajiya Halima Jimrau din da dan saura za mu ce za mu dan sake, amma fa irin na masu talala. Ita kuma Hajiya Jamila fagen da ta riga ta ajiye, muna mata fatan Allah ta'ala ya ba ta sa'ar duk abin da za ta yi ta yi ta ganin falala. Dan iya yace aini abin da ya kara tayar min da hankali ma shine jawabin Jamilar na bankwana, naji har ma da kuka irin na kauna, musamman tsakanin ta da Hajiya Haliman da suka dinga gabatar da wannan shiri na yau da gobe, kuma akai zama irin na amana. Wannan bayani ne yasa ni kukan da na rasa idda zan saka kaina, kuma har yanzu nan raina na ta una, musamman ma idan na tuna ita ma tafiyar Hajiya Halima Jimrau din fa tana kan kwana. Na san dole ne mu da masu sauraro mu sha kuka a wannan rana, sai dai kuma wani lokacin idan nayi wani tunani sai in taya su murna, saboda ko ba komai dai sun kammala aikin su cikin lumana. Har ma dai mutane daga ko ina na ta faman addu'ar Allah ya kare su da dukkanin fituna da barazana. Nace to dan iya mu ma dai bari mu bi sahun sauran jama'a, mu yi tawassali da sunayen Allah kyawawa wajen mika addu'a. Ya Allah ka baiwa Hajiya Jamila fagen da ta bar wannan aiki sa'a, ita kuma Hajiya Haliman da kowa ya santa da yawan fara'a, Allah ka kai mu ranar da za ta bari ta koma gida cikin sauran zuri'a. Don ka san daga Laraba ne Bahaushe yace ake gane kyakkyawar juma'a, saboda haka tunda dai sun kammala aiki babu ko lam'a, muna addu'ar Allah ya ba su nasara kan duk abin da za su yi akan tsari irin na shari'a, kuma muna fata Allah ya ba su sa'ar samun ingantacciyar sana'a ta yadda za su yi ta samun haske da fatahi ko ta ko ina kamar dai ba'a.
Usman ya naga kana mammatse ido ne, kai ma kana shashare hawayen.
Wai ai jikina yayi sanyi ko?
Lokaci yayi, amma waɗanda suka bi mu a Facebook Sani Hashim yace ana bada shawarwari masu matukar muhimmanci a cikin wannan shiri na yau da gobe, amma su shugabannin mu suna aiki da waɗannan shawarwari kuwa?
To gaskiya kan wannan magana ce.
Ma saurare iyakacin shirin kenan, sai gobe idan Allah ya nuna mana. Yanzu a madadin kowa da kowa, Halima Jimrau ke sallama da ku.
Wuta gobe muni